sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce ta da Maryam Dauda. Ta sauraro abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku yau Juma'a 20 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai.
Amurka ta ba da sanarwar tura ƙarin taimakon agajin soja na sama da dala biliyan 2.5 ɗan sa'o'i bayan da Ukraine ta yi kira ga kasashen yammaci abokan hulɗarta da su aika mata tankokin yaƙi don yaƙar Rasha. ‘Yan bindiga sun kai hari a wani ƙaramin ofishin ‘yan sanda inda suka kashe jami'an tsaro uku a cewar hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Alhamis. Tun daga filin shakatawar Lafayette da ke gaban fadar White House a nan Amurka zuwa kan titunan London da Toronto da wasu birane da yawa a faɗin duniya, masu fafutuka na shirya zanga-zanga ta yantar da matakan danniya da 'yan Taliban ke ɗauka kan mata a Afghanistan.
Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, muna da rahoto kan tasirin hatsi da Ukraine ta sha alwashi za ta tura Nigeria. Sai kuma batun harin da aka kai wa jirgin kasa a jihar Edo da gwamnatin jihar da ke kudancin Najeriya ta bada umarnin kama wasu sarakuna biyu tare da wasu mutane biyar da ake zargi da hannu akan harin. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikila ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. ‘Yan sa'o'i bayan da Ukraine ta yi kira ga kasashen yammaci abokan hulɗarta a kan su aika mata tankokin yaƙi don taimakawa sojojinta su samu nasara a kan Rasha. A jiya Alhamis, Amurka ta ba da sanarwar tura ƙarin taimakon agajin soja na sama da dala biliyan 2.5 amma banda tankokin yaƙi. Tallafin makaman na baya-baya da Amurka za ta tura ya kunshi motocin yakin Bradley guda 59 da motocin yakin Striker guda 90. Motocin na dauke da makamai masu linzami iri uku da dabban makaman artillery da harsasai da kuma ƙarin makaman HIMARS da sauran makaman kariya ta sama. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai gana da takwarorin aikinsa a yau Juma'a a sansanin jiragen saman Ramstein, inda wasu ƙasashe za su sanar da ba da ƙarin agaji ga Ukraine. Amma har yanzu dai Jamus da Amurka na ɗari-ɗari a kan batun samar da tankokin yaƙin Leopard 2 da Abrams da Ukraine ta nemi su agaza mata da su. ‘Yan bindiga sun kai harin bindigogi da bom a wani ƙaramin ofishin ‘yan sanda inda suka kashe jami'an tsaro uku a cewar hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Alhamis. Ƙungiyar TTP da aka haramta, wacce kuma ake kira Pakistani Taliban, ta ɗauki alhakin mummunan harin da aka kai da daddare a gundumar Khyber da ke kan iyaka da Afghanistan. Shugaban 'yan sandan gundumar Imran Khan ya faɗawa manema labarai cewa aƙalla mahara hudu ɗauke da manyan makamai, ciki har da ɗan ƙunar baƙin wake, su ne suka afka a harabar ofishin a wani shiryayyen hari da ya haddasa hasarar rayuka a cewarsa. Ƙungiyar ta TTP ta yi kirarin cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne kaɗai ya kai harin a ofishin 'yan sandan a wata sanarwa da ta fidda, ko da yake ƙungiyar takan zuzuta bayanan har-haren da take kaiwa. Tun daga filin shakatawar Lafayette da ke gaban fadar White House a nan Amurka zuwa kan titunan London, Toronto da wasu birane da yawa a faɗin duniya, masu fafutuka na shirya 'yar ƙwarya-ƙwaryar zanga-zanga ta yantar da matakan danniya da 'yan Taliban ke ɗauka a kan mata a Afghanistan, tare da yin kira ga ƙasashen duniya da su mayar da martani mai zafi. Yayin da suke tattara mutane ƙalilan, yawan zanga-zangar na ƙaruwa tun daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu, galibi don mai da martani a kan matakan da Taliban ke ci gaba da ɗauka a kan mata a cikin Afghanistan. A ranar Asabar ɗin da ta gabata, masu zanga-zanga ƙasa da ɗari su ne suka hallara a filin shakatawa na Farragut da ke birnin Washington, suna rera waƙar nuna adawa da wata dokar Taliban ta baya-baya ta hana mata da ƴan mata ƴan ƙasar zuwa jami'a da yin aiki. A wannan ranar, kimanin masu zanga-zanga sama da 30 suka tattaru a birnin Los Angeles a nan Amurka, a lokacin da ake sheƙa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, inda suka koka akan irin waɗannan buƙatun. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Masana tattalin arziki da manoma a Najeriya sun bayyana alfanin da shirin samar da cibiyoyin hatsi da ƙasar Ukraine ta sha alwashin yi a Najeriya domin taimakawa ƙasar zai amfanin fannin inganta dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya. Daga Abuja, Shamsi Hamza Ibrahim na ɗauke da ci gaban rahoton.
Ministan harkokin noma da raya karkara a Najeriya, Muhammad Mahmud Abubakar, ya bayyana cewa ƙasar Ukraine na da ilimin kimiyya da fasahohin zamani da za su taimaka wajen tabbatar da manufarta a Najeriya. Kana ƙasar za ta zama wata cibiya da sauran ƙasashe za su amfana wajen samun duk wani iri na hatsi. Kazalika, ya yi ƙari da cewa ashirye Najeriya take ta ba Ukraine haɗin kai 100% wajen samar da tashoshin da za a riga tara hatsin.
To abin ma ya wuce kawai cewa za su tallafa ma Najeriya da hatsi, suka nemi a tanaji wata cibiya ko dandali inda za a riƙa tara wannan hatsin ma, da kuma za su riƙa ma taimaka ma sauran waɗansu ƙasashe na nahiyar Afirka wanda za a iya ɗauka daga nan Najeriya ana kawo waɗannan ƙasashe. To dole ne sai an samu wato an ce tashan jirgin ruwa, tunda wannan hatsin da a ruwa za a rinka kawo shi. Suka nemi bukatar haka muka kuma amince shi ma har ila yau, domin me na ɗaya a rinka ɗiban hatsi daga nan ma Najeriya ana kawo ƙasashen Afirka, abu ne wanda shi ma zai taimaka ma Najeriya ta buɗe fannonin ma waɗansu ainihin wato harka na kasuwanci a musamman da ya shafi al'amarin noma.
Koya manoma a Najeriya ke kallon wannan shiri, gari abinda wasu da nazanta da su suka shaida min.
Mu manoma idan ba kasuwa ba hada-hada ko wani bai kawo taimakonsa wani ya kawo taimakonsa ba, ai ƙarfi ba zai hada da ƙarfi a samu cimma matsaya mai kyau ba. Yiwuwar ƙasar Ukraine ta kawo nata taimakon na kayan noma, mu ma mu bada namu a tashi kasuwa, saboda duk wani fika daɗe akan abu ya fika sanin komai mai a ciki. Wannan abu yana da kyau a matsayinmu na manoma, Allah ya sa hakan ta tabbata, to za mu ji daɗi sosai bisa sosai.
Hakika yanda muka sa noma a gaba yanzu kuma muke ganin ci gaban sa, to gaskiya al'amari kasancewar wannan haɗin gwiwa zai ba mu ƙarfin gwiwa kuma za mu samu ƙwarewa ta zamani akan harkar noman.
Gaskiya yanzu harkar hatsi idan Allah ya taimaka aka hada wannan yarjejeniya da yake, za a shigo da kaya kuma za a fitar da kaya. Kin ga musabbabin abin da yasa kayan hatsi yanzu yake tsada, especially ma a nan ƙasashen gidai, shine rashin shigo da kaya da exporting da ba a yi da importing a ƙasa. Kin ga dai gwamnatin ƙasar nan gaba ɗayan su a rufe suke, babu yanda za ka shigo da kaya ko ka fitar da su.
Ana sa ran isowar hatsin da Ukraine ta yi alkawarin ba wa Najeriya a wata mai kamawa karkashin shirinta mai taken Grains from Ukraine, duk da yakin da ake ci gaba da gabzawa tsakanin ƙasar da Russia wanda ya shafi ƙarfin tattalin arzikinta. Masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na ganin wannan yunkuri na ƙasar zai taimaka wa Najeriya wajen samar da wadataccen abinci da rage tsadar rayuwa da al'umma ke fuskanta a halin yanzu.
Idan misali yau ƙasar Najeriya ta wadata sosai, ya zamanto abinci daga Najeriya za a sarrafa su kamar yadda aka yi yarjejeniya da ita Ukraine din, za a sarrafa su ana fitar da su ƙasashe kamar yadda ita Ukraine din take sarrafawa take fitarwa wasu ƙasashe, to lallai wannan abin zai kawo sauki wa Najeriya ta wajen daidaito wajen samar da wadataccen abinci da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa.
A nahiyar Afirka, Najeriya na daga cikin ƙasashen da Ukraine ta ɗauka a matsayin babban abokiyar kasuwancinta, abin da yasa ƙasar ɗaukar wannan mataki na inganta dangantakar da ke tsakani. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Ƙasar ta Turkiya ta sanya wani dan wasan kwallon kwando mai suna Enes Kanter Freedom a cikin jerin sunayen ƴan ta'adda da take nema ruwa a jallo. Freedom ya bayyana a cikin jerin sunayen da ma'aikatar harkokin cikin gida ta Turkiya take kira Grey List, wanda shine na ƙasa a tsarin ta mai matakai biyar, wanda zai bada takwicin kusan dalar Amurka 26,600, wato lirar Turkiya 500,000 kenan. Ba a dai san lokacin da Turkiya ta saka Freedom a cikin jerin sunayen ba, amma ya fada wa gidan talabijin din Fox News a ranar Talata cewa ya samu labarin matakin ne a lokacin da yake fadar Vatican don wani taron ƴan wasan kwallon kwando, kuma bayan da ya tuntubi hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka ta FBI, an gaya masa ya koma Amurka. Wannan shine karan farko da gwamnatin Turkiya ta bada shelar nema na ta kuma sanya ni cikin jerin sunayen ƴan ta'adda da ake nema ruwa a jallo, saboda kawai nayi magana akan keta haƙoƙin bil'adama da fursunonin siyasa da ake da su yanzu a Turkiya, abinda Freedom ya faɗa wa Fox News kenan. Ya ƙara da cewa, ka san dai ba ni kaɗai bane ba, akwai ƴan jarida da yawa da manyan malaman jami'o'i da shahararren mutane da ke cikin wannan jerin sunayen. A jiya Alhamis, ministan harkokin wajen Ireland ya faɗi cewa gwamnatin ƙasar na yin duk mai yiwuwa don ganin an sako wani mai takardar zama ƙasa biyu, wato Faransa da Ireland, da ake tsare da shi a Iran, bayan da ƴan uwansa suka buƙaci ƙasar Ireland ta ƙara ƙaimi wajen tattaunawa da Iran saboda akwai damuwa game da lafiyarsa bayan da ya ƙi cin abinci. Michael Martin ya faɗa a wani taron manema labarai a birnin Dublin cewa za su yi duk abin da ya dace don ganin an sako Bernard Phelan, wani ɗan shekara 64 da ke zama a birnin Paris. Martin ya faɗa wa manema labarai cewa mun nemi gwamnatin Iran ta sake shi bisa dalilan jan ƙai, kuma muna jiran amsa daga ministan harkokin wajen Iran ɗin. Haka kuma mu ma a nan muna tattaunawa da jakadan ƙasar.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Edo da ke kudancin Najeriya ta bada umarnin kama wasu sarakuna biyu tare da wasu mutum biyar da ake zargi da hannu kan harin da aka kai wa jirgin ƙasar a jihar ranar. A jiya ranar 7 ga watan Janairu na shekarar 2023 ga Abubakar Lamida Sokoto dauke da cigaban rahoton.
Gwamnatin jihar Edo da ke yankin Niger Delta ta sanar da cewar ta bada umarnin kama wasu sarakunan gargajiya biyu a jihar ta Edo da ake zargi da hannu kan harin jirgin ƙasa da ya afko a tashar jiragen ƙasa da ke birnin Benin na jihar ta Edo ranar 7 ga watan Janairu na shekarar da muke ciki ta 2023, wanda harin ya yi sanadiyar sace akalla mutane 20 da kuma jikkata wasu da dama. Inji gwamnatin jihar ta Edo, Musa Chris Nahikari shine kwamishinan sadarwa a jihar ta Edo. Yana cewa ne gwamnatin jihar Edo ta ba da sanarwar kama wasu da ake zargi su biyar da wasu sarakunan gargajiya guda biyu, kuma an zarge su ne da hannu akan harin jirgin ƙasan nan na jihar Edo. Kuma zuwa yanzu ina so in tabbatar maka da cewar jami'an tsaro na cigaba da gudanar da bincike domin dai ganin cewa an gurfanar da su a gaban kuli'a. Ya asalin jihar ta Edo dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan lamarin. Waɗanda aka kama da hannu a harin jirgin ƙasa akwai hakimai guda biyu da kuma wasu makiyaya da dama dai gwamnatin jihar ta Edo Gideon Obaseki ya riga ya bada umarnin cewa kada sarakunan gargajiya su kuskura. Bayan dai faruwar haka, an shiga wani yanayi gwamnati ya bukaci sarakunan gargajiya da su yi bayanin saba ma dokar da suka riga suka yi, kuma hakan babu wani dalili. Saboda haka gwamnan ya umurci hukumomin tsaro da su kama waɗanda ake zargi. Lundunar 'yan sandan jihar ta Edo dai ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce tana rike da mutane da dama. DSP Chidi Nwobuzu shi ne mai magana da yawun lundunar 'yan sandan jihar Edo, ya ce
as it were all the victims have been rescued.
Yana cewa ne ina son in shaida maka cewar dukkanin waɗanda aka ceto ba abinda ya same su, kuma muna ci gaba da gudanar da bincike domin bankaɗo abinda ya faru. Muna rike da mutane da dama, kuma da zarar mun gama bincike za mu gurfanar da su a gaban kuri'a. Bayanai dai daga jihar Rivers da ke makwabtaka da jihar Edo din na nuna cewa wani abu mai fashewa ya fashe a yayin da ake gudanar da wani yakin neman zaɓe na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, inda rahotanni suka nunar cewa mutane da dama sun jikkata. Rundunar 'yan sandan jihar dai ta tabbatar da faruwar lamarin. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Abubakar Lamido Sokoto, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ashe dai har yanzu akwai masu bibiyar bankadar ganin an saida kamfanonin wutar lantarkin da suka rage a Najeriya, da ɗaya daga cikin emissa da ke kula da wutar lantarkin ya ce waɗannan mutane dai sun faye ɓare-ɓare.
In na gama miki wayata za ki ga irin mutanen da suka yi ta nema na haƙura na yarda a siyar. Kamar yadda aka sayarwa daga farkon tashin fari an yi gaggawa, amma wannan guda biyar da aka sa za a siyar, ina gaya miki wallahi uban kuturu ya yi kaɗan.
Tuni ma dai wasu 'yan ƙasa suka fara cacar bakin cikuikuyar cunar juna game da irin tarin tilin bashin da aka ce an ciwo Najeriya, kuma har ma wasu sun fara zargin an wawure.
Abin takeici in Buhari zai magana akan da designing naira, minista ta ce bata sani, bai fito ya ce ya sani. To ina ga trillion 89
yawancin basussukan nan an ci ne don wato tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa.
Game da maganar gano danyen mai a arewacin Najeriya kuwa mabambanta ra'ayoyi aka fara ji suna ballowa ta kowane bangare.
Wannan bayani da aka yi na samun mai a cikin arewacin Najeriya ko shakka babu, bayani ne mai daɗi kware da gaske.
Kashi kusan 70 daga cikin 100 na man duk da Najeriya take fitarwa sace shaki. To me amfanin sa ga al'umma?
Wadannan faso mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya kyautatawa masu saurare. Shiri na 101 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda kasashe ke siyasa da kuma yadda gwamnatoci ke tsare-tsare. Mai yiwa tsare-tsaren kuma amma na dokokin wutar lantarki a tarayyar Najeriya ne wasu 'yan masar tarayyar Najeriya suke ganin sun riga sun taɓarɓare. Domin kuwa shugaban kwamitin wutar lantarki a masaukinan tarayyar Najeriya Honorable Magaji Dawo Aliyu ya dire dallan bayanai akan dukiyar da aka saka a bangaren wutar lantarkin da ya ce ya lakanci dai akwai bukatar sai majalisar tarayyar Najeriya ta yi gyare-gyare.
Yanda ake yi da kayan kasan nan amirci kamar kayan ganima shi ne matsalar da aka samu wajen distribution companies. Aka yi gaggawa, aka siyar, aka zo aka samu matsala. Kuma na tabbatar watakila wannan abubuwan watakila ba sa gaya wa shi shugaban kasar Muhammadu Buhari gaskiya. Watakila ba bai ma san abin da ake ciki ba. Ba wanda ya sai da wannan sauran. In na gama miki wayata za ki ga irin mutanen da suka yi ta nema na akan cewar na haƙura na yarda a siyar. Kamar yadda aka sayarwa daga farkon tashin fari an yi gaggawa, an yi son zuciya, amma in Allah ya bamu dama za mu ta faɗa ko za mu ƙoƙari mu gyara. Amma wannan guda biyar da aka sa za a siyar, ina gaya miki wallahi uban kuturu ya yi kaɗan.
To wani ɓangaren dokar za ku gyara yanzu?
Kulliyarta muna so mai ita mai sauƙi da rashin tarnaƙi.
Yanzu kuɗaɗen nan da suka sarwanta tun farko sun tafi kenan?
To wannan shugaban kasa kamata ki tambaya
shi da kansa
ko ministan wuta because abin nan an san wannan da suka yi ya akai aka sai da wannan kayan ina kudin suke domin barnar ba kadan bace kamar yadda ke bada kudin fa ita yara a kauye malala ne gashin tinkiya ba zai faduwa ba zai kirgu ba
game da maganar tattagar tattalin arzikin tarayyar Najeriya zuwa tudun mun tsira kuwa maga takaddar wata kungiyar wayar da kan al'umma a Najeriya Malam Ismail Sahabi ne ya sanarwa da duniya cewa a gaskiyar magana fa an tabbata ana tun dukiya a Najeriya kuma ga cin bashi sanan ga tarin tilin dukiyar kasar da ake ganin ta zulare
za a yi designing kudi a canza fasalin kudi ministan kudi tace bata sani ba gwamnatin babban banki ya fito yace ya ga Buhari ya fito yace eh ya sani amma ga gudaji kazauri yace akwai 89 trillion a stamp duty da NIMS MFL ya ce ƙarya ne shi kuma gudaji ya ce Buhari ya nada committee shi amma abin takeici in Buhari zai magana akan redesigning naira minister tace bata sani bai fito yace ya sani to ina ga trillion 89 inda gaske na san talaka ya kamata ya fito yanzu abin kunya MFL ya fito DSS na neman shi a ce sojojin kasa da ƴan sanda su suka bashi security tun daga airport ya bari DSS su kama shi mana mu ji gaskiyar maganar trillion 89 ba a taba gwamnatin da tace bashi a gwamnatin Buhari a shekara 7 da rabi ya kai yanzu trillion 77
amma dai ai ana maganar yayi kokari bangaren tattagar tattalin arziki ana ganin yanzu a
GDP mu a mulkin Buhari sai dai koma negative in ka duba inflation rate sai dai kai 23-24% ba a taba ba a tarihin Najeriya wanda ko a gwamnatin PDP da ake ta cewa tayi zalunci shekara 16 sun yi kaza 9 point something ne haye zai kai ko kai 10 dan wani abu amma yanzu fa ana 23-24 inflation rate ko ni ya ninka so 3 so 4 so 5 a wannan mulkin
sai dai wannan kuma bai hana masanin tattalin arziki a tarihin Najeriya Malam Sha'ib Idris Mika mikewa dan ga yawan ƴan Najeriya cewa duk da irin tarin bashin da ake ganin ya danne Najeriya to Najeriya fa ba za ta galabaita ba idan aka samu shugaba kwararre
bashin da ake bin Najeriya zai kai kaman trillion 72 wata kila ma zai iya wuce trillion 72 kowane bashi da kika sani yana da ranar shi kuma yana da matsalar shi to amma yawancin basussukan nan an ci ne don wato tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa idan tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa daga hanyoyin mota ko hanyoyin sufuri na jirgin ƙasa ne ko na jirgin sama ne ai kin ga kamfanoni za su ci riba in kamfanoni suka ci riba za a samu daman da za a karbi haraji a hannunsu ta wannan harajin ake sa ran za a iya wato biyan basussukan nan kuma Allah ya taimake mu aka samu gwamnatin da za ta hubbasa wajen dade hanyoyin da ake satan kudin kasar Najeriya in muna ganin za a iya samun hanyoyi da yawa da za a biya wannan bashi da ake ganin kaman yayi yawa
tun bayan bayyana gano albarkatun mai arewacin Najeriya wasu ƴan Najeriya suka fara murnar ganin shi kenan kuma yanzu Najeriya za ta murmure Mataimakin shugaban kungiyar masu gidajen mai masu zaman kansu a tarayyar Najeriya Ifman Alhaji Abubakar mai gandi ɗakin gari ya gaya wa duniya cewa a gaskiya talakawan arewacin Najeriya fa yanzu za su mori.
Wannan bayani da aka yi na samun mai a cikin arewacin Najeriya ko shakka babu bayani ne mai daɗi kwarai da gaske. Saboda wannan samun mai da aka yi a jihar Nasarawa da kuma wasu wurare a cikin arewacin Najeriya gaskiya abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma abu ne wanda zai inganta da ainihin arzikin arewacin Najeriya. Ba arewacin Najeriya kaɗai ba, dukkan Najeriya gaba ɗaya kowa zai samu cikakkiyar wadata. Kuma wannan mai da aka samu zai kawo ainihin ulla zumunci mai yawa tsakaninmu da kudancin Najeriya domin abubuwan da suke mana guri da shi kenan to kuma yanzu gashi an same su a cikin ainihin arewa saboda haka wannan bayani mu ƴan kasuwa mai masu zaman kansu muna nan muna shirye-shirye mu tabbatar da idan aka fara tono wannan mai za a gudanar da abubuwa tare da mu kuma za mu kawo cikakken gudunmuwanmu domin mu ga wannan abu da aka samu ya amfani al'ummarmu
sai dai kuma duk da wannan murna ita Hajiya Najat Muhammad na ganin akwai abin da ya kamata ƴan ƙasa su lura saboda yadda idan an samu albarkatun ƙasa irin wannan yakan zama jallijo ga irin waɗannan gurare har ma dai Hajiya Najat Muhammad din na buga misali da yankin Niger Delta na Nigeria da ake ta faman kai harare
sai mu duba mu ga shi wancan man duk da aka samu a Niger Delta amfanin ne wa mutanen ma Niger Delta banda gurbatar da wajen su banda sace man da ake yanzu zancen da ake a kasar nan kashi kusan 70 daga cikin 100 na man duk da Najeriya take fitarwa sace shake to me amfanin sa ga al'umma saboda haka abin da zai faru shine a zo a tashi mutane daga gurin da suke kamar yanda ake yanzu a su zamfara da sauran gurare na Katsina inda ake kwasan gwal da sauran ma'adanai ana ta karkashe mutane haka za a ci gaba da yi a wannan da so muna roƙon Allah mu ga cewa mun samu jajjatattu waɗanda suke yankin shin kasa in ba haka ba gwandama a ce ba a samu ba dan ko ba komai mutanen gurin za su zauna lafiya to amma mu babban bala'in da yake samun mu shine na shugabanni to ni gaskiya ba wata munna nake ba in dai ba an samu jajjataccen shugaba wanda zai tabbatar da cewa ma'adanan da Allah ya ajiya garkashin kasar Najeriya da irin wannan ma to ba zan ce ina munna ba gaskiya
ka bututun da zamu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabifin dafe mu da iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi kwanakin da aka kebe musu ne su kan tsumbure domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 129 ne ga dukkanin masu dabifin dafe mu da iko su yi sallama daga kan kujerin da suka yi dare dare kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa muku don tabbatar muku da muna tare ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to madalla a gaida na Ikira yanzu kuma sai nasiha bi jama'a Alhamdulillah yanzu kuma sai labarai a manta a takaice.
ƴan sa'o sa'o'i bayan da Ukraine ta yi kira ga kasashen yammaci abokan hulɗarta akan su aika mata tankokin yaki don taimakawa sojojinta su samu nasara akan Russia. A jiya Alhamis, Amurka ta ba da sanarwar tura ƙarin taimakon agajin soja na sama da dala biliyan 2.5 amma ban da tankokin yaki. ‘Yan bindiga sun kai harin bindigogi da na bom a wani ƙaramin ofishin ‘yan sanda inda suka kashe jami’an tsaro uku a cewar hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Alhamis.
Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Maryam Daura da ta yana gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni. Dama injiniyan namu na yanzu ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.